sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal da Allah da kuma niya ha kuma na iya samun mu Alpha Radio na kuma sun dake kasar Ghana. Su ko masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata 19 ga watan Yuni na shekarar 2019. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayone daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kwasa, ga kanin labarai.
Fiye da iyali 5,000 sun arcewa yakin da ake fafatawa a birnin Hodeida mai tashar jiragen ruwa na kasar Yemen. Amurka da kasar Turkiya sun fara sintirin haɗin gwiwa a kusa da birnin March na kasar Siriya. ‘Yan kungiyar Al-Shabab kuma sun kashe jami'an tsaron kasar Kenya guda 8 a karamin hukumar wajir na kasar Kenya din.
To Allah ya kara karewa. A cikin shirin za ku cewa mashahurin mai kudin nan na Najeriya Aliko Dangote ya kaddamar da wasu gidaje 200 da ya gina wa wasu bayan Allah.
Kamar shekara biyu da wuce gwamna yana yayi alƙawarin zai gina musu gidaje da sauransu da cito za mu bada mu ma namu taimako naira biliyan biyu din da yake muka bada gwamna ya ce to Allah shi baya so a bashi cash.
A can jihar Abia ko sojoji da 'yan sanda ne suka yi fada har da kashe junansu.
The army and the police, which led to a critical and urgent intervention that I'm sure saved lives.
Gwamnatin jihar ta shigo cikin batun da zarar muka samu labarin, kana muka gayyato shugabannin soji da na 'yan sanda.
To sai kuma Aliyu Mustafa Sokoto da zai shigo da shirin sa na tsaka mai wuya. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Jiya Litinin Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da iyali 5,000 ne suka arcewa yaƙi daga ciki da wajen birnin Hodeida mai tashar jiragen ruwa na ƙasar Yemen. Mai magana da yawun majalisar Stephane Dujarric ya ce ana sa ran wannan adadi ya ƙaru domin ana ci gaba da yin ɗauki ba daɗi. Ya faɗa wa manema labaru cewa ƙungiyoyin agaji na jin ƙai sun tanadi kayayyakin abinci da mai da dubban kwalayen da suka kunshi kayayyakin taimakon gaggawa. Yanzu haka akwai kimanin farar hula 600,000 a Hodeida. A makon jiya sojoji ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia suka ƙaddamar da hare-haren makamai masu linzami da jiragen saman yaƙi da kuma ƙasa a kan 'yan tawayen Husi a wani yunkurin fatattaka su 'yan Huthi ɗin daga Hodeida da suka mamaye shekaru biyu da suka shige. Amurka da ƙasar Turkiya sun fara sintirin haɗin gwiwa a kusa da birnin March na ƙasar Siriya. Jiya Litinin ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta tabbatar wa muryar Amurka wannan mataki. Mai magana da yawun Pentagon Eric Patton ya faɗa wa muryar Amurka cewa sojojin Amurka suna sintiri a ɓangare ɗaya yayin da sojojin Turkiya kuma ke yin sintiri a ɗaya ɓangaren. Tun da farko rundun mayakan Turkiya ta tabbatar da wannan aikin sintirin na haɗin gwiwa a shafinta na Twitter. A farkon wannan watan Amurka da Turkiya suka yi na'am da taswirar magance rikicin da aka yi watanni ana yi a kan birnin. Ƙasashen biyu sun samu saɓanin ra'ayi a kan goyon bayan da Amurka ke bai wa ƙungiyar 'yan yaƙin sa kan Kurdawa ta YRG, 'yan yaƙin sa kan da Turkiya ta ɗauka a zaman ƙungiyar wato 'yan ta'adda. Jami'an tsaron ƙasar Kenya guda 8 mayaƙan ƙungiyar Al-Shabab suka kashe a ranar Lahadi a ƙaramin hukumar wajir da ke arewa maso gabashin ƙasar. Wannan yankin ya sha fama da hare-haren 'yan yaƙin sa kai da ke tsallaka kan iyaka daga ƙasar Somalia. Su dai jami'an tsaron suna sintiri ne a lokacin da aka kai musu hari kusa da garin Bujagaras. Hukumomi sun bayyana cewa motar jami'an tsaron ce ta taka nakiya. Bayan nakiyar ta yi bindiga, sai mayakan ƙungiyar Al-Shabab suka buɗe musu wuta. Maharan sai suka arce suka doshi kan iyakar ƙasar da Somalia. Isa Ahmed, wani ɗan majalisar ƙaramin hukumar wajir, ya ce mazauna yankin sun nuna damuwar su kafin harin kuma sun yi wa jami'an tsaro bayani amma jami'an tsaro ba su dauki wani mataki ba ya ce
It could have been prevented because the public have actually given a first-hand information that these elements were there and these elements
yace da wannan al'amarin bai faru ba ko kuma da an yi rigakafi domin jama'a yankin sun fada wa jami'an tsaro cewa akwai ƴan yakin sa kai a yankin kuma ƴan yakin kan sun ce za su dauki matakin da ƴan yankin za su yi da na sani Waɗannan labarai suna zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka ba za ta zama sansanin bakin haure ba kuma ba za ta zama inda za a aje ƴan gudun hijira ba. Shugaban ya wannan furucin ne a fadarsa ta White House. A yayin da ake ta nuna bacin rai dangane da matakin da gwamnatinsa ta dauka na raba yara da iyayensu akan iyakar Amurka da kasar Mexico. Wannan matakin ya sa matan tsaffin shugabannin Amurka guda uku suka yi Allah wadai da wannan manufa ta shugaba Trump na raba yara da iyayensu waɗanda suka shiga Amurka ta barauniyar hanya. A ranar Lahadi jaridar Washington Post ta buga labarin cewa matar tsohon shugaba George Bush Laura ta bayyana manufan a zaman na rashin tausayi da bai dace ba haka ita ma Michelle mata tsohon shugaba Barack Obama ta mai da martani akan wannan mataki ko manufa ita ma mata tsohon shugaban Amurka yar takarar shugabar kasa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta fadi a jiya Litinin cewa al'amarin akan iyakar Amurka da Mexico dake kudancin kasar rikicin jin kai ne kuma abin da ke faruwa ga iyali can yana da ban tsoro Hatta matar shugaba Trump Melania ita ma bata goyi bayan wannan manufa ta mijinta ba ta gabatar da sanarwar ba sabon ba ta mai magana da yawun taron Lahadi akan wannan batu Melania Trump tace ta tsani ta ga an raba yara da kuma iyayensu
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Wannan faro da rahoton da ke cewa shahararren mai kudin nan a Najeriya wato Alhaji Aliko Dangote ya gina gidaje 200 a garin Maiduguri ga iyalan da suka yi rashin mazajen su sakamakon masifar Boko Haram. Kuma za a ƙara gina wasu nan ba da jimawa ba ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shahararren attajirin nan na ƙasar Afrika kuma ɗan Najeriya da ake kira Alhaji Aliko Dangote ya kaddamar da rukunin wasu gidaje na naira biliyan 2 ga wasu mata 'yan gudun hijira da suka samu zajen su a jihar Borno. Alhaji Aliko Dangote dai ya soma aikin rukunin wannan gidaje ne tun lokacin da jama'a suka rasa mahallansu yayin da sansanin 'yan gudun hijira ya cika makil wanda shi ma ya bada tasa gudumawa wajen taimaka irin waɗannan al'umma da rikicin Boko Haram din ya daidaita bayan kaddamar da rukunin waɗannan gidaje guda 200 da shugaban kamfanin Dangote wato Alhaji Aliko Dangote yayi da ta taimakon gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Shatima sai na tambayi wasu mata da suka amfana da wannan gidaje ko ya suke ji game da wannan tallafi
Esther Ishaku Kachala mai gidana ne aka kashe a lokacin fannin gubiyo tare da shi ne aka kashe su kuma da aka kashe su ban san abin da zan yi ba ina zaune ina shan wahala amma da gwamnati Kashi Shatima ya duba bai zaba ajini ba bai zaba yare ba Ya ba mu wannan gidaje wa mu zauna ciki ya share mana hawaye. Ina da yara. Mu yaran mu guda 6.
Yau shekara nawa da yara so mai gidan nake?
Shekara 7.
Kina gidan haya ne dama?
Ina gidan haya. A hakan nan ma ana bini kudin haya ban samu na biya ba don bani da aiki. Saboda haka ina gode muku Ubangiji Allah ya taimake mu.
Ya fara Usman daga Mambar. Kina ɗaya daga cikin da kuka amfana da wannan gida ko?
Eh.
Na'am. Kamar kina mai gidanki yana nan ko kuma shi ma ya rasu?
Ya rasu.
A garin wannan hadari ne?
Eh.
Tun wani shekara?
Shekara yau kudu ya shiga nan mun dawo Bokolos.
Eh, gobara ne suka kashe shi?
Eh.
Kina da yaya ne?
Eh, yara na 8.
Tare da mai gidan nake.
Eh.
Yanzu kin samu wannan gida ya kike ji?
Ina jin dadi Allah ya taimake ku. mun gode.
Dan maka muna gidan haya kike ne kafin wannan
lokaci? A cikin camp Bokulos muke.
A cikin na?
Camp Bokulos.
Okay, a cikin camp ne?
Eh.
Eh, yanzu ga sha Allah ya sa an baki gida ko?
Eh, Allah ya sa ku.
To Allah ya taimaka.
Eh, mun gode wallahi. Mun gode.
Na kuma samu daman zanta da Alhaji Aliko Dangoten, wanda na so mu tambayar sa game da abin da ya bashi kwarin gwiwan taimaka waɗannan mutane. Ga dai abin da ke cewa.
Abin da ya bani kwarin gwiwa farko dai na ga cewa shi mai girma gwamna yana mugun matuƙar kokari wajen tafiyar da waɗannan abubuwan nasu mutanen da wannan masifa ta faru da su a wajen gina musu gidaje da ba su abinci da waye da sauransu tun da aka son wannan wahalar ta wannan matsala ta Boko Haram nan North East mun ba da yayi misalin kuɗi wajen biliyan 7 to kuma wanda nazo kamar shekara 2 da wuce gwamna yana ya alƙawarin zai gina musu gidaje da sauransu da cito zamu bada mu ma namu taimako naira biliyan 2 din da yake muka bada gwamna ya ce to Allah shi baya so a bashi cash a turo mishi da kayan gine-gine da sauransu zai amfani da su to kai kanka kaga abin da yake aka yi a yau abin da muka kaddamar a yau inda an ba da kwangila ne ina tabbatar da yanzu yafi naira biliyan 3 ma yanzu za su so mai wani da yake za ka rubo ta biliyan 1 din a zo a karasa shi
kamar gidajen guda nawa
kare guda 200 kowanne ka gani da gida kowanne daki biyu da zaure da kuma wajen abun kuma kowace aka zo aka yi bata wajen kaji aka yi wajen da yake kowa yana da wajen da yake zai shuka na kayan abinci da kuma wajen yin kifi da wajen yin gashin kifin ma in an zo an gama shi to in ka riga ka ruba kamar kuma an nuna musu da yake za su yi sana'a ne to yin wannan din zai tabbatar da cewar nan gaba gwamnati ba sai sun ba su ko sisi ba su ne za su ji si
Alhaji Aliko Dangoten da ya alƙawarin tallafa mutane 200 da suka amfana da waɗannan rukunin gidaje da naira 100,000 Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a can jihar Abia ko gwamnatin jihar ce ce ta samar da kwamitin da zai sasanta rikicin sojoji da yan sanda wanda suka yi fada tsakanin su a cikin jihar har da kashe junan su ga Alfonso Okoro Igwe da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Biyo bayan wata mummunar musayar wutar da wasu sojoji da 'yan sanda suka yi a Usijoma Junction da ke birnin Aba na jihar Abia a ranar Juma'a, wacce yanzu ta yi sanadiyar mutuwar 'yan sanda biyu da soja ɗaya da kuma raunata mutane da dama. Gwamnatin jihar Abia ta sake jaddada aniyar ɗaukar muhimman matakai wajen shawo kan dambarwar. Amma a farko dai, wani mataki ta gwamnatin ta ɗauka wajen kwantar da tarzomar? Kenan tambayar da naiwa kwamishinan yaɗa labarai na jihar Chief John Okiyi Kalu, wanda ya amsa da cewa
the state government waded into the issue as soon as we received information and we engaged the leadership of the two security teams, the army and the police, which led to a critical and urgent intervention that I'm sure saved lives.
Gwamnatin jihar ta shigo cikin batun da zarar muka samu labarin, kana muka gayyato shugabannin soji da na 'yan sanda, matakin da ya kai ga samu ɗaukin gaggawa da nake da tabbacin cewa ya ceci rayuka da yawa ya kuma kwantar da tarzomar. Shin ina aka kwana kan wannan batun?
The governor of Abia state has set up an investigation team.
Gwamnan jihar Abia ya kafa kwamitin bincike don gudanar da bita akan abin da ya wakana a Osishoma da kuma tabbatar cewa irin wannan aukuwar bai maimaita kansa ba a jihar. Muna so mu ga lamarin da dukkanin hukumomin tsaro a jihar za su rika gudanar da harkokinsu tare da kuma cikin lumana da jituwa da juna don kare mutuncin jihar a matsayin wacce ta fi kowace jiha a Najeriya zaman lafiya. Duk da cewa irin waɗannan tashin-tashina sun sha ɓarkewa tsakanin sojoji da 'yan sanda, inda rayuka da dama suka salwanta, hukumomin soji da na 'yan sanda kawo ga lokacin tura wannan rahoton ba su yi wani tsokaci a kan abin da ya faru a birnin Aba ba, musamman kan yadda za a magance wannan lamarin da ke da matuƙar muni. Sai dai Colonel Charles Wanguma mai retire, wani mai sharhi kan harkokin tsaro, ya daga hannu don bayyana yadda za a cimma maslaha mai dorewa.
The soldiers have their duty put out for them constitutionally, that is to defend the territorial integrity of the country.
Ya ce sojoji suna da aikin su bisa kundin tsarin mulki, kuma shine su kare mutuncin iyakar kasa, yayin da aikin yan sanda shine inganta tsaron cikin gida. Amma idan aka hada sojoji da yan sanda a atisayin hadin gwiwa, dole ne lamarin ya wargaje. Saboda haka, ya kamata gwamnati ta sake kirkiro hanyar ware su, kowa ya fuskanci nasa aikin, kamar yadda doka ta tanada, su tsaya kan atisaye da horaswar yau da kullum. Kuma ya kamata a daina tura su aikin da yan sanda na iya magance, saboda anan ne suke cin karo da juna. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Nigeria.
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka dake nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogwa ce karfe 1 na tsakar dare da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya.
Ya saurara da kunnan shi. Inda abukan koko abukan tafiyar su suka ce sai a wuce farjidan su a hid a shukuri shugaban kasa da wani shugaban kasa. Daga cikin ƴan siyasa wa'anda ke adawa. Wa'anda ke ganin garin ya mai nasu.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkamu da saduwa da ku a wani sabon shiri full na tsaka mai waya.
Eh sunana Sumail Kangai Koba, president ne Red Region ne Education Kumne Democracy. Democracy yake in ba ku jin dadi milko wanda kun kusa kuna da izini ku fita ku gwada rishin jin dadin ku. Ta domin ne ana hana mutanen babu nan. Su masana sun kai. Ba tare mu ce ba. Muyi marshi ko an yi intadima muna fita muna marshi. Kenan domin ne su abun da sun kima wasu ba su so a yi musu. Cikin democracy dole ne opposition ya sa ido da abun da wanda suke iko suke yi yayi magana. To in sun wani abu ana kama su ana democracy ba a yi bambanci wajen mutane. Kowa doka ne. Doka ya kamata ya bugu kowa wanda yayi lahi. Ba wanda yana da fata yana bisa bayan ku ko wanda bai bayan ku. Doka an gace saboda doka ne suke milkan mu ko in babu doka suke suna milkan mu.
To irin wannan ra'ayin yana wakiltar galibin ra'ayoyin yan adawa jamhuriyar Niger da ke jin kamar ana takura musu, ana hana su cin moriyar ƴancin da kundin tsarin mulkin kasar ya ba su. Amma idan ka tuntubi mukarraban jam'iyyar da ke mulki ta PNDS tarayya, zaka ji abun ba haka yake ba, kamar yadda za ku ji nan ba da dadewa ba a ci gaban muhawarar da muke kawo muku na kammala shekaru 7 tunda shugaban Muhammadu Isuhu ya tsare kanka daga mulki. A fafatar yau tsakanin Asmanu Muhammadu na hadakar jam'iyyun da ke tare da ita gwamnatin ta PNDS da kuma Dudu Muhammadu wanda suke adawa suke tare da rukunin jam'iyyun adawa na kasar, za mu tashi ne daga kan batun cece-kucen da ake kan batun ayar doka ta 2 ta kasafin kudaden bana, kafin mu gangaro zuwa zargin cewa jam'iyyun adawa suna hada baki da kungiyoyin fararen hula irin na dalibai dan a gabayen ita wannan gwamnatin mai ci yanzu.
Haji Asmana, da alama gwamnatin Niger ba za ta tattauna da kungiyoyin fararen hula ba kan maganar ita wannan ayar doka ta kasafin kudin kasa. Misali, furcin da shugaban kasa yi a ranar 2 ga watan Abril ne na cewa waɗanda suke kalubalantar ita wannan dokar kalilan ne daga cikin al'umma.
Tabbas kalilan ne.
Amma ƴan kasa ne ko?
Ah, ƙwarai kuwa. Ai shugaban kasa ba ce ba ƴan kasa bane. Yace daga cikin ƴan kasa kalilan ne ke kokowa cewa wannan doka ba su da ita ba.
Amma su ma suna
kuma yace shugaban kasa ya gai
ra'ayinsu game da
abin da ya tafi. Shugaban kasa ya gai. Minister na finance ya gani, secretary general kin PNDS tarayya. President kin PNDS tarayya ya gai. President Bazoum Ahmed. Ƴan uwanmu ne wannan mutane. Abokanmu ne. Ka lura? Amma ƴan kalilan ne. Sannan ba za mu saurari waɗannan mutane ba tunda mun lura akwai dala karkashin gadagu
kamar yaya
akwai ɗan siyasa bayan waɗannan mutane ina tabbatar maka da cewa akwai daga cikin su waɗanda aka ce ma gestura magoya bayan jam'iyyar lumana
cikin kungiyoyin fararen
hukuma dake aiko musu kuɗaɗe dan aiko ko aka da gwamnati
wace hujja ke gare ku
hujjar da gare mu a cikin kokowar da suka yi ta harko ta ranar da suka ce za su suka je plus de la constitution daga ciki akwai dudu cikin ta yayin ya saurara da kunnan shi inda abukan kokowar abukan tahiyar su suka ce sai a wuce farjidansa a shikuri shugaban kasa da wani shugaban kasa daga cikin ƴan siyasa wa'anda ke adawa wa'anda ke ganin garin ya mai nasu ne ai a bayyana akai
wannan ita ce hujja
wannan ita ce hujja mutu harko ke ita ce hujja mutu harko hujja ta biyu muna samun su kullun tare da wa'annan mutane kuma da dibitoci da ishar nasu na kokowa
amma magana ce ta
mu abinda mun kaso ya ga maka in warahulla
ko ne bangare yana iya
fito aba su mu ɗan in da ɗan ƙasa ahimu zaman ƙasar ne ai ba ni shi mu zaman ɗan ƙasa ƙasar nan tunda da kakannin mu da kakannin kakannin mu duk aka ahe su ba mu san wata ƙasar ba ni sharba me abin da kike son ka sani abin da muke bukata ɗan adawa su ware su kokowa ta adawa
wato idan na
fice
ka saboda an samu ɗan siyasa
kwarai kuwa
wannan tafiyar saboda shine kuka
da saboda shine muka ce ba mu sauraron su ba mu zamna da su
amma a zahiri abubuwa suke fada suke kalubalanta ba gaskiya bane
ba gaskiya bane
tsadar rayuwa
babu tsadar rayuwa
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
babu tsadar rayuwa
inna lillahi wa inna
ilaihi raji'un buhun shinkawa a yau
Allah soke Allah soke
buhun shinkawa a yau
Allah soke
wanda ake saidawa lokacin sududu na mulki
shika
20 da rabi
Allah soke
billahi allazi yujika 20 aksada
shi wato idan na fince ka ita wannan ayar dokar
da kuma
kudin kasa bata ka tsadar rayuwa
babu tsadar rayuwa na ga ya maka ko wani fanni
Allah soke
wanda kokowar da suka yi mun gane akwai mayyan ƴan kasuwa da suke unhwani da su kamar in kana babban dan kasuwa kana da kamfani an aza maka shar ta huska wutar lantarki ka lura an aza maka shar ta huska ruwa in babban dan kasuwa kake amma kamar ni kamar kai wanda adda kwantarkin nan da aka ce ma kilo da rabi ko kilo uku ba ka biyan kurla an yahi maka ba ka lura to wata tsadar rayuwa sannan sun yi za ka san har wata ƙarya suka kirkiro suka ce daga cikin gado idan mutum uban shi ya mutu za a je baitul malin su a bincika a hiddo kuɗi a raba a ba gwamnati kashi 100 kashi 80 kaka dauki kashi guda cikin ƙaryar da ƴan adawa sun kirkira ta da wannan mutane yau wannan doka tana da wata hudu su faɗa muna gidan da aka je wanda uban shi ya mutu ko kakan shi ya mutu aka amshi gidan shi ko aka amshi kudin su ko aka yi wani abu saboda haka zance ne na siyasa tsinsa talakawan kasar nan
ba maganar sake dawowa kan wannan doka
a wannan babu wannan tabbatar maka nake wannan doka bi iznillahi ta'ala ba za a koma musu ba tunda kuka
ce nagode haji dudu kuna cikin wadanda kuka kalubalanci wannan ayar dokar ta kasafin kudin kasa ta shekara 2018 a matsayin ku na ƴan siyasa kuma ƴan adawa kaji furucin da shugaban kasa yi na cewa waɗanda ke kalubalantar ita wannan dokar kalilan ne daga cikin al'umma sannan kuma magana ita wannan dokar tamkar ana ganin bakin alƙalmi ya riga ya bushe
wato ka san shi yasa har yanzu shekara bakon nan muke na baya le Niger est le dernier parti le pays du monde Niger ita ce kasa ta kuta daga ita sai kura har kasan da ake yaki sun himu saboda irin wannan maganganu saboda irin wannan tunani haramtaccen tunani wanda dan adam ba zai iya yin shi ba in yana mulki shugaba Isu Muhammadu cai mulki irin wanda zai irin na sayyidina Umar zai yi
shi yake yi insha Allah
sayyidina Umar da Allah karka yi zanubin da zai kona kai
zanubi shi yake yi
saboda ba haka sayyidina Umar yake
ba shi yake kwarai kuwa
sayyidina Umar radiyallahu anhu ka gane ku yakan sauraron talakansa mutum daya in ya kwanda yinwa matsalan ya wurin shi su mutum dubu nasu ya kwana da yinwa
ko guda
kuma cewa wai bakka sauraron talaka ɗan tsiraru ne wannan ma irin magana ne wadda batta da ma'ana ƴan tsirarin nan ƴan kasan nan ne ba daga wata ƙasa aka kawo su ba ba daga sama aka safko su ba waɗanda kuke cewa ƴan tsiraru su suka hana ku kwana a wurin su ne ƴan tsirarun za ku je ku amshi wannan lamban da kuke nema tilasta ku tura mutane talaka sai daga cikin wanda za ku amshi kudin su dan ni mutun zai huto ce ban yadda da wannan dokar ba alkace mishi wai ɗan sararu ne alhali dokar cikin wannan tafiya babu siyasa ko guda ai doka ce saka an taba saurara
dangantaka ku da kungiyoyin
fararen an taba saboda kungiyoyin fararen hulla ƴan ƙasa ne mu ƴan ƙasa ne ƴan ƙasa suka kiraya su huto ce ba daidai bane ina daga cikin wanda suke jiran zanga zanga wannan kuma yadda ya fadi gaskiya ne saboda ban yadda ba da abin da ake tafiyar da ni ban yadda ba an wannan shine su suka zama ƴan adawa to sun zama ƴan adawa ƴan adawa ma ƴan ƙasa ne
amma an kwatanta
saurara kuma wannan ƴan adawa ne saurara waɗannan tsirarun ne
ku kifar da wannan gwamnati
wannan in lokacin ta yi tafiya za ta yi gwamnatin nan ta fi sauran gwamnati ne su ne na tara kana tsammani Allah zai bar dan wani wani dan wani in suna so su yi adalci in suna so kar su yi adalci duk yanda suke tafiya wata rana bisa kan mulki wannan shine gaskiyar magana kuma dan Niger tunda yake bisa sauraron su ƴan Niger sun tambaye su jerin gwano sun hana su to ƴan Niger sun koma masallacin sun ga abin da dama muke gudu kenan sun koma masallaci masallatai suna ga wa Allah kukan su Allah wannan mulki yana zaluntar mu ubangiji ka fada mana haƙin mu wannan shine kuka ƴan Niger tunda iri-irin su asmana masu goya wannan mulkin baya bisa iya ganewa dama asmana karti memoir ne ba zai iya ganewa ba abin da ake tafiya yanzu abin da yake gaya mini abin da ake sawa mishi akai ne aka gaya mishi in yazo ya fadi anan wallahi ba zai fadi gaskiya ba har mu tashi daga nan ba dan kuma saboda baya iya fadin ta bai san ta ba baya iya yin ta zuciyar shi ta riga ta zama kasiya zuciyar shi ta riga ta bushe ba zai iya tausayawa talakan nan ba wanda iyayensa suna ciki yana suna ciki
Haji Dudu ita wannan dokar majalisar dokoki ta amince da ita da gagarumin runjayi kuma haka demokradiya
ita majalisar kasa waye aika ta a zauren majalisar kasa idan ba za ta yi mana adalci ba sai mu tsaya idan dan sun an mun aika su mana wakilci idan wakilcin bai mana ba ba za mu huto mu ci bai mana ba
kana gani idan yanzu aka ce a tafi a haka majalisar dokoki ta amince da doka
shari'a ake yi jama'a ta ce ba ta yarda da shi ba so nawa nan ina zuwa shari'a ake yi nan saurara nan akai shari'a a maradi za mu yi zanga zanga gwamnatin maradi yake bin wannan umurnin shari'a
babbar magana a ce gwamna guda baya bin doka a Niger to daga kan wannan batun zamu dora idan Allah ya kai mu shiri na gaba a mako mai zuwa rana wato yau inda kuma zamu ji dalilin ficewar wasu jam'iyyu na adawa daga gaman Gambiza da ada suka kulla daga gwamnati a can baya yanzu muna godiya ga su bakin namu wato shi Asmanu Muhammadu da Dudu Muhammadu da kuma shi wakilin namu a can Yamai Yusuf Abdullahi da shirya ya kuma jagoranci ita muhawara din a madadin dukkan su Ali Mustafa Sakwato ne a Washington mun barku lafiya
to yanzu mun zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice
jiya litinin majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da iyali 5,000 ne suka arcewa yaƙi daga ciki da wajen birnin Hodeida mai tashar jiragen ruwa na ƙasar Yemen mai magana da yawun majalisar Stephane Dujarric ya ce ana sa ran wannan adadi ya ƙaru domin ana ci gaba da yin ɗauki ba daɗi Amurka da ƙasar Turkiya sun fara sintirin haɗin gwiwa a kusa da birnin March na ƙasar Siriya. Jiya litinin ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon ta tabbatarwa muryar Amurka wannan mataki. Mai magana da yawun Pentagon Erin Person ya faɗa wa muryar Amurka cewa sojojin Amurka suna sintiri a ɓangare ɗaya yayin da kuma sojojin Turkiya ke sintiri a ɗaya ɓangaren. Jami'an tsaron ƙasar Kenya guda 8 mayakan ƙungiyar Al-Shabab suka kashe a ranar Lahadi a ƙaramin hukumar Wajir da ke arewa maso gabashin ƙasar. Wannan yankin ya sha fama da hare-haren 'yan yaƙin sa kai da ke tsallaka kan iyaka daga ƙasar Somalia. Su dai jami'an tsaron suna sintiri ne a lokacin da aka kai musu hari kusa da garin Bajigaras. Jiya litinin shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka ba za ta zama sansanin bakin haure kuma ba za ta zama inda za a aje 'yan gudun hijira ba. Shugaban ya yi wannan furucin ne bayan da gwamnatinsa ta ɗauki matakin raba yara da iyayensu a kan iyakar Amurka da ƙasar Mexico waɗanda suka shigo Amurkan ta ɓarauniyar hanya. Wannan matakin ya sa tsaffin wato matan tsaffin shugabannin Amurka guda uku da suka hada da Laura da Michelle Obama da Hillary Clinton har ita ma matar Barack Obama matar Donald Trump din ta yi furuci akan wannan da suka cicciki matakin
to madalla da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'ziyar mu ga iyalai da ƴan uwan Malam Yusuf Bashir malami a makarantar koyon sana'o'in hannu da ke Yaba a Lagos wanda ya rasu a ranar Asabar sakamakon hadarin mota. Allah ya ji kansa da rahama ya kara hankurin wannan rashin. Yanzu a madun kwa da kowa nan sashen Hausa musamman Jummai Ali da taimaka mu gabatar da shirin da Cuba Hiro Jodo ne da ya bada umarni sai injiniyan mu Jimmy Cook. Ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin.